يا الله يا الله مهكا الله لكينا نرقى بروتك تنك خيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka karbi bakuncin wata ƴar gwagwarmaya Aisha Yasmin Zakari, inda muka yi bibiya kan batun cin zarafin kananan yara da ake rabawa da iyayensu, ko dai waɗanda ake safarar su, ko kuma waɗanda ake turawa waɗansu garuruwa da nufin tarbiyyantar da su ko kuma gyara hali. Abokiyar aiki mu Madina Dauda ta tambaye ta ko gazawar iyaye ne ke sa ake fuskantar irin waɗannan matsaloli, sai ta bayyana cewa
ni ƙara ɗaya ba zan iya cewa gazawa ba ce. Kin ga wannan, ina maganar da shi Alimu Ziri Allah ya ci kansa professor ya ce muna fama da triple heritage. To ina ga shi ne nauyin burden ɗin da yake kama musamman mu mutanen Arewa Musulmi. Ga dama al'adarmu tana kanmu, ga ilimi na addini yana kanmu, da kuma ilimi na boko. To idan ba an samu iyaye masu aiko ba, jajirtattu ba, sai mutum ya kiɗi. Saboda misali, yanzu a ce misali a matsayin ki ke babbar ma'aikaciya ce, kuma kina da yara, kuma kina da miji, su yara su suke kula da su, ki ba su tarbiyya, sannan ki ba su tarbiyya Hausa, a ce da ƴaƴanki ai ba a ce sun zama tuwa sanan ba. At the same time, ko ba a ce a ba a ce musu sun zama local ba. Ba za a ce sun waye da yawa ba, ba kuma za a ce sun zama ƙauyawa ba. Sannan kuma kina ce kamanta addini. So nauyi ne wanda yake, ina ga a people, a society, muna buƙatar mu zauna mu yi magana a tsakanin mu. Musamman ne mu wanda zamu iya cewa intellectual elite, mutanen da suke sun damar abin da yake faruwa kuma suna karance-karance ko tafiye-tafiye. Cewa menene identity ɗin mu, ko me muka yarda mu iya zama mu kanmu, misali a rayuwarmu, menene wanda a ce in haka shine daidai, menene wanda yake ba daidai ba. Za ki ga matsaloli da yawa, misali ko matsalolin da suke faruwa kamar a ce wurin kashe-kashen aure da muke ta samu, za ki ga duk irin wannan ne, sai ki gama shi ta rasa yadda za ta. Gayu za ta zama, ustaziya za ta zama, ko ƴar ƙauye za ta zama, duk inda kai ce baka tsira ba. Akwai kuma wani lokacin za ki ga mazan ne suke kamantawa, sai ki ga misali a ce a so take na kaita yawo tana holewa, ko kuma a so take na kulle ta a gida. So akwai so many conflicting abubuwa da suke karo da juna, wanda yake ya kamata mu zauna wa kanmu, mu fitar wa kanmu tsarin da yake shine maka yadda da shi, a taba addini. Wanda kira ma addini shine rayuwarmu, wacce komai mun jirkinta a kai, komai yana kai. Sannan al'adunmu mu jawo su wanda su basu yaki da basu karo da addini ba. Sannan kuma ilimin na boko, to in muka zauna muka yi wani, ina ga za mu samu dan sauki-sauki.
To sun musuwa kenan, mu kungiyoyi masu zaman kansu, ko a'a mu iyaye masu ruwa da tsaki?
Ai Hajiya Madina, mu ƴan kungiyoyi da mu iyaye. Saboda kamar yadda na faɗa ɗazu, nauyi ya yi gwamnati yawa. So ni har kunya nufi ne kullum da ce gwamnati ta kasa ta kasa. Akwai wuraren da yake gwamnati za ta iya yi fiye da haka, amma abin ya fi kafin gwamnati. Hajiya Madina, ke ce gwamnati, ni ce gwamnati, waye gwamnatin? Mutanen nan su ne gwamnati. So da haka in ba mu fito mun yi onin ba, mun ɗauka a kanmu, mun ce wannan matsala mace da za ta warware, za ta warware, waye gwamnatin? Ga shugaban ƙasa ɗaya muke da shi, vice president guda ɗaya, sanatoci nawa ne? So su muke jira su shigo gidanmu su ce ga yadda yaranmu za su yi? So abu ne da mu ƴan ƙungiyoyi, mu haɗu da ƙungiyoyi na iyaye da ƙungiyoyi na malaman makaranta a ƙungiyance, mu fitar da wannan tsarin. Inda muke buƙatar taimakon gwamnati, mu shiga gwamnati ki tallafa mana.
To ye kuwa za mu yi ne na haɗa kai, domin abu ɗaya da yanzu yake faruwa a wannan ƙasa shi ne kawunan mu sun rarrabe, ko ta ɓangaren addini, ko ta ɓangaren shi wani yanki kika fito, wani addini kike bi, ke ƴar uwata ce ko ba ƴar uwata ce ba, dunƙulewa wuri guda mai wannan, ba kya ganin hoɓɓasa ce ta sosai da muke buƙatar ƙila taimako da tallafi.
Ai wannan kan ba ƙaramin abu ne mai girma ba, saboda gaskiya ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da muke fama da shi a Najeriya shi ne rashin haɗin kai na ƙabilanci da na addini. Ina gama duk matsalolinmu daga nan suka fito kawai, sai dai su fara su riƙa canza suna, su riƙa canza fuska. To amma ke san kamar yadda na faɗa ɗazu, abin da yake a nan da shi za ka yi. muna kwaɗayi Najeriya ta zama ƙasa ɗaya a zauna cikin zaman mutunci da karanci da jin daɗin rayuwa. To amma a zahiri a yanzu Najeriya ba haka take ba, babu kishin ƙasar da za a ɗauki abu a yi abu gaba ɗaya.
To shugabanninmu da suka shuɗe yanzu da tattauna da arziki da awolowo da Mike Opara duka da tattauna kin ga sun fito daga yankuna daban-daban, addininsu daban-daban, amma suka riƙa haɗuwa a ƙarya guda idan ya shafi ƙasa. To kina ganin shugabanninmu na yanzu ba su bin sauran waɗanda suka gabata kenan?
Wato ko wallahi jami'ina, watakila mutum yau da gobe kana girma sai abubuwa suna canza maka. Misali in shekaru da dama da suka wuce ne fara ɗaya zan ce a kuskuren su ne, amma yayin sun jiga misali ne bi a wannan ofis ɗin naku na biyu ne bi ke shugaba, to yadda za ki tafi da mutane biyar sai ki kusa haka cewa saboda a da an fi ladabi da biyayya. Yanzu kowa kina ta ɓaci zai ce his free, sai ki rasa wani ya freedom ɗin. So fara ɗaya a ce shugabannin nan ta ko ina kuskuren su ne, wallahi ina so in musu uzuri. Yau ko adinin kika zama ta WhatsApp sai kin ci sa za ki tsira ba ki samu ba hawan jini. To imagine a ce kina da wani babban mukami a Najeriya, magana gaske ban ce ko ba sa kuskure ba, suna da kurakurai, amma fara ɗaya lokacin su sadauna da kuma wannan sauran shugabannin Allah ya ji kansu su ma a ce a wallo a ce su na manda a zukuri da sadauna ta fara mulki duk abin da suka faɗa a lokacin wa iyayen mu suka gaya wa a ayyayen mu suka gaya wa an yadda an dauka an yi. Amma ke yanzu ko ka dauki dara ki zo ki ce za ki magana, kowa ya rika bajewa yana fi kaza kaza kaza, to mu ma har da laifin mu. So dan ka gaskiya wannan haɗin kan wanda aka yi a da aka yi abu gaba ɗaya ya ɗan sauce mana, ban ce ba za mu iya dawo da shi ba. Shi yasa ake cewa Hausa suke cewa an kidan ka gyara goye baya ba wai ya gajiya bane ko zai gudu, yana sirri ne zai faɗa. To yanzu sai mun koma kowa ya shiri ya gyara kansa, menene matsalolin? To har a samu shugabanci ɗaya. Misali yanzu ko a Arewa waye za ki ce shi ne shugaba, ko a ƙasar Yarbawa da sun kowa haɗin kai waye za ki ce shi ne shugaba? Watakila ki ambaci sunan wani da wani, amma shi ma akwai wanda za su yi masa bore wannan tana ƙasashen inya bari wanda yake dama su ba su taɓa karɓar shugabanci guda ɗaya ba. So magana gaskiya kenan. So don haka sai mun koma mun ɗan yi gyare-gyare wanda yake kuma alhamdulillah tun da yanzu har muke magana akan abin, in dai ka fara tsadin abu to ƙarshen sa ya zo. Tunda mun fara magana mun yadda cewa muna da matsala, to ko za mu samu mafita?
To akwai wani muhimmin zargi da ya fito a cikin wannan yanayi da ake zancen fatan yaran nan a tafi da su wani yanki daban, na cewa talauci da rashi ya sa har wasu iyaye mata ke ɗaukan ƴaƴansu sosai da.
To wannan abu sai dai hadda saboda ban taɓa tunanin cewa niya iyakar tarbiyyar da aka yi maka da iyakar abin da ka karanta na tarihinka da abubuwan da kake cewa shi ne kake fafutukari haka za ta faru. Amma gaskiya ba zan iya tsaye da shi kawai a talauci ba, ina da jahilci shi ne na farko, jahilci to sai talauci. To ina ga in talauci da jahilci suka haɗu mutum ba ya iya tunani ma, saboda ma duk matan da za ta yi haka ai sai dai mu ce mata mahaukaciya, a Allah sai dai mu mata uzuri saboda hankalinta ya riga ya gushi. Saboda duba ko tinkiya wacce take a cikin dabbobi take shashasha za ki ɗauki ɗanta ki tafi? To a ce mutum ya yi haka ko ai hankali babu, kuma me bambancin mutum da dabba? Dama hankali. To wannan gaskiya kamata a kai ta gidan yari na mahaukata a tabbatar da tunaninta ko daidai ne akwai abin da ya taɓa ta. Amma gaskiya wannan ba al'ada ce ta ɗan adam ba, da ana buƙatar da sojoji suna buƙatar taimako. Mutane fiye da miliyan biyu aka yi masa training. So shi ne so ya kamata ta nan ma a ce gwamnati yau wata ɗan duba wannan.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu gutsuro muku kaɗan daga cikin musayar mu yau da aka yi a ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja kan wannan batu na sace ƙananan yara. Kafin nan a madadin baƙuwar tamu Aisha Yasmin Zakari da wakiliyarmu Madina Dauda da taimakon hira da ita, sai kuma Chibahiro Diodone daidai da ke sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan kuma ashe mu maza ba.